من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, muna yawan Allah godiya da raya mu ya kuma kara tara mu a wannan majalisi da muke karanta wannan littafi mai albarka, littafin Riyadhus Salihin min kalami Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wa sallam na babban malami Imamun Nawawi, Allah ya yi mar rahama. Muna cikin babu tawqiril ulama'i wal kibari wa ahli al-fadli wa taqdimihim ala ghayrihim wa rafi majalisihim wa izhari martabatihim. Wato babi da yake bayani akan wato girmama malamai, umarni da girmama malamai, da girmama manya, da girmama masu daraja, da kuma gabatar da su akan sauran mutane, da kuma wato ɗaukaka mazaunansu, manufa ba su waje wanda yake da ya dace da su, da kuma bayyana martabarsu a yayin da mutum yake. Yau muna darasi na 165 ne a wannan karatu da muke a cikin wannan littafi. Kuma yau muna 23 a cikin watan Zulqa'ida shekara ta 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda wannan rana ta yi daidai da 10 ga watan 5 shekara ta 2025 miladiya. Saboda haka mun karanta waɗansu hadisai a cikin wannan babi, wanda aka damu ɗora a kan inda malam Allah ya mar rahama ya yi bayani. Za mu tashi ne hadisin Amr ibn Shu'aib. Malam Allah ya mar rahama ya ce, wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود حتى حق كبيرنا حق كبيرنا حق كبيرنا. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنا أديه. حديث عمرو بن شعيب dan Abdullahi ibn Amr ibn al-As an abihi an jaddi, daga babansa daga kakansa. Qala yace, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, laysa minna, baya tare da mu ko baya cikin mu, man lam yarham saghirana, wanda bai ji kan karami daga cikin mu ba. Wa ya'rif sharafa kabirana, wa bi san martabar babba a cikin mu ba. Hadithun sahih, wannan hadisi ne ingantacce, rawahu Abu Dawud da at-Tirmidhi. Imamu Abu Dawud da Imamu Tirmidhi su suka rawaito su. Wa qala at-Tirmidhi, Imamu Tirmidhi yace, hadithun hasanun sahih, wannan hadisi ne hasan kuma sahihi. Wa fi riwayati Abi Dawud, riwayar Abu Dawud ne makon sharafa kabirana kabirina, yace haqqa kabirina, bi san haƙƙin wato babba a cikinmu ba. Wannan hadisi Amr ibn Shu'aib, wannan isnadin na Amr ibn Shu'aib na Abdullahi ibn Amr ibn al-As an abihi an jaddihi, Amr dan Shu'aib, Shu'aib dan Abdullahi, Abdullahi dan Amr, dan Abdullahi, Amr dan al-As an abihi an jaddi, yana ɗaya daga cikin isnadai da ake kiransu isnadi wanda yake zamantowa hasan. Idan ga wannan isnadin, yana daga cikin mafi wato ɗaukakar hasan. Alwai sun yi maganganu a kai kan cewa waye kakan nasa, shin ana nufin waye, ana nufin waye, wannan tun da babu musala ba ne. Amma dai yana daga cikin isnadi da malamai da yawa suka tafi a kan cewa an kaga wannan isnadin to hadisi ne hasan, bai kai darajar sahihi ba amma hasan. Imamu Tirmidhi idan ya ce hasanun sahihi, shi ma akwai tattaunawa fiye da guda 10 me yake nufi idan yace hasan, tunda hasan daraja ce da take ƙasa da sahih, idan kuma yace hasan ne kuma sahihi ne. Malamai sun tattauna wannan idan mutum ya duba a cikin babun babuwan mutsala, mutum zai gani shi ma maganganu za su kai wajen guda 8 ko 10 a ciki. Imam Suyuti ya hada shi a cikin Alfiya, ya tattara maganganun ya faɗe su yawanci a cikin Alfiya, kuma a cikin Tadribur Rawi ya yi bayanin su warawara, saboda haka mutum zai iya koma. Amma dai hadisin Amr ibn Shu'aib hadisi ne da baya ƙasa da darajar hasan, baya ƙasa da darajar hasan. Da yake kuma ƙololuwar hasan ne, shi yasa waɗan suka ce da yake hasanun sahih yana nufin bai kai sahihi ba amma kuma yana sama da hasan, wani fa tsakanin waɗannan darajojin guda biyu, amma akwai maganganu da yawa. وفي روايتين رواية كما حديثين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا بايا تاردم من لم يرحم صغيرنا إذا بيجيك أن كرمي دا جيكي مبا ويعرف شرف كديرنا وبي سمر تبر ببا أجيكي مبا أجيكي رواية أبو داود كما حق كديرنا بي سن حق ببا أجيكي مبا وانا حديثين ينا دي دا جيكي حديثي دي كي نونا وانا چيوا أشيكوا دا إرم مطعينسا كرمي ينا دا مطعينسا ne matsayinsa ba wai a girmama shi a abin nan ɗinsa ba, a'a a ji kansa a tausaya masa, an shi ne haƙƙin ƙarami. Saboda ƙaramin yaro don wataƙila ba wato ya zo waje ba ba shi wajen da ya dace ba, ba zai samu damuwa ba, saboda bai ma san cewa akwai matsalar damuwa ba a nan, yaro ƙanƙani wataƙila bai san cewa me yasa ba a aji na haihuwa ba, misa ba a yi min kaza ba, misa ba a yi min kaza ba, bai san wannan abun ba galiban yaro. Amma idan ya zamanto an yi mar abin da zai wato za a uzura masa, a takura masa, wanda misali abu ne na rashin jin kai, ya san wannan kuma zai koma da shi, kuma zai iya zame masa wani abu da zai zamanto cuta. Dan shi ne wani lokaci a abin nan psychology ake kiransa wannan wato transfer of aggression, zai taso da shi zai kuma girma da shi zai ga cewa sai ya rama, saboda ɗabi'ar ɗan adam ce ya ajiye abu tun yana ƙarami har sai ya rama bayan ya girma. Saboda haka a ji kansa, yanzu a cikin kissoshi da ake bayarwa na Muhammadul Fatih wanda shi ne ya buɗe Constantinople shi ne babban birnin Roman Empire ta kasu zuwa kasu biyu daga baya. Roman Empire akwai babban birnin Rome wanda yake Constantinople, anan Constantine yake ɗaya daga cikin manya-manyan sarakunan Romawa, an bada waɗansu ba su damu da su sani ba, amma dai anan kuma ya zamanto nan suka yi mulki yawanci. In kai kana maganar lokacin da musulunci ya zo a ce an yaƙi da Turawa da waɗansu abubuwan, waɗanda suke mabiya Constantinople ne ba waɗancan wanda suke ɓangaren Roma bayan ta dare guda biyu ne. Ita kuma Constantinople ita ce wadda take ƙasar Turkiya a yanzu. Muhammadul Fatih yana ɗan shekara 14 ya zama halifa. Tun yana ƙarami, yana ɗan ƙanƙani, yake da burin cewa shi ko sai ya buɗe birnin Constantinople. Kuma Allah ya ƙaddara a hannunsa aka buɗe Constantinople. Wajen bai cika 18 ko wani abin nan ɗin ba. Shi ne kwamandan da ya jagoranci yaƙin har ya yi wato kayan yaƙin har da ya ci wannan wajen. Kista da nake son bayarwa da take da alaƙa da wannan jin ƙan, na ce lokacin san idan mutum yana son ɗansa ya zamanto ya tarbiyyantu ya waye, yawanci baya barinsa a gabansu. Haka halifofi suke da. Kuma wannan shi ne ɗan abin da muka samu da misali tarihin lokacin wato 'ya'yan mutanen Makka da aka yi su wani gari, saboda za a koya musu harshe, za su koyi irin juriya na rayuwa, ba a gidan suke ba, ba abin da suke so za su ci ba, sai su taso. Wanda a wannan zamani ne ake cewa misali in yaro ya wuce ma galiban shekara 7 a haka ya samu abin da ake kira default, kamar kai foundation, duk abin da zai gina za a ga akan wannan zai gina. Idan ya zamanto wato ka mutum ya mai da shi wani taɓo-laɓo da waɗansu abubuwan yana nan kai shekara 7 ɗin, to kuma ya tashi ɗin za ka cewa galiban foundation ɗin ba zai ƙarfi ba zai taso a kan. Muhammadul Fatih yana daga cikin ƙa'idar 'ya'yan halifofi, sai a ɗauke su sai a ba wa wato mai tarbiya mu'addib ake kiransa, wanda shi muke kira ana modibo. Da modibo ma'anarsa shine mu'addibu, mu'addibu modibo yanda shine mu'addibu, mu'addibu mu'addibu shine ake cewa modibo modibo. Saboda yawanci warshi dinmu da muke tasil muke modibo, to sai ka bashi danka sai girma a wajensa, sai zamanto sai koya mar abin da ya zamanto lalle sai an koya mar, saboda jin kai da zai yi mata da kuma ganin cewa wannan abin ya kamata ya koya. Saboda dan halifa ne, zai koma bai iya zama halifa, babansa zai iya cewa a barshi ya bacci, a barshi ya kaza, ko babarsa ma za ta ce kai an takura yaran nan, yanzu a rinka daukan takobi ana kaimar duka yana karewa yana waye, ai za a cutar da shi. Amma shi Modibo yana tunanin cewa wannan yaran shekara kaza zai zamanto halifa, saboda aka barin koyar da shi bacci, ba zai barshi ya bacci ba sai ya yi karatu, saboda ya san yanda akwai buƙatar ya yi magana, sai a koya mar yanayin yanda zai yi magana. Idan ya zamanto ya yi wani abu ba daidai ba ga manya, sai a hukunta shi ba tare da ana ganin cewa wannan ba, galiban uba ba zai iya ba, saboda wani lokaci yana jin shakkar uwa, ko kuma mutane su ce mar ya cika takura da ko waɗansa, shi ne abin da yake faruwa ga yawancin ƴaƴanmu. Misali in ya zamanto suna gaban mu wani lokaci mutum yana kallon su kyale shi ne baccin, amma Modibo ba zai yi haka ba, saboda shi yana da ƙa'ida yana da goal, kamar yaro ne an turo shi makaranta, haka dai an turo shi makaranta ce ka yara nan da alama bacci bari mu sa shi mu je yi bacci, ta dai kawai je ka wanke idan ka dawo, misali bude idan ka tashi gobe kai bacci da wuri, shi ba ruwansa da wannan abu, shi kawai so yake sai yaron ya cimma abin da zai cimma. Zama ma da kila baban yaron kila yana daga cikin wanda yake biya da wuri, ko kuma makaranta ta tsada, ga dole ya zamanto ayi kokarin a ce sai ya koyi abin da aka kawo shi. Muhammadul Fatih lokacin yana karami, kafin ya kai shekara 14 da ya zama halifa, sai Modibonsa sai ya zane shi, ya zane shi, shi kuma yana yaro sai kasa fahimtar to menene na laifi da aka zane shi haka kawai, wannan zalunci ne. Sai ya tsaya mar a cikin zuciyarsa sai ya zama halifa a shekara 14. Ya daga cikin farko-farkon abin da ya fara shi ne ya ce a je a kawo Modibo din na kawo shi malaminsa, aka kawo shi aka kawo shi, ya ce ka tuna lokaci kaza da kaza da kaza ka zane ne, ya ce eh na tuna na zane ka sosai na yi maka kaza da kaza, so nake in ji dalilin da ya sa ka zalunce ni akan, ya ce na yi maka haka ne saboda na fuskanci cewa kai babu a cikin ƴaƴan halifofin duk gaba ɗaya wanda zai zamanto halifa sai kai, na yi maka haka don ka san zafin zalunci, saboda haka kar ka zalunci wani, idan ya zamanto kai ma baka manta da wannan abun ba bayan na yi maka, to kar ka kuskura kai wa wani, shi tarbiya yake masa. Amma abin da nake so in faɗa a nan shine kaga ya doke shi amma bai manta ba, wannan ɗabi'ar yaro ce, wanda ya ci zalunsa yanda ya zalunce shi bai ji kansa ba baya manta da shi. An bai abin da nake nufi? Yawwa, saboda haka shi yasa a musulunci aka ce lam yarham saghirana, bai ji kan karami ba, saboda haka ji kansa saboda baya bare manta ba, ka ji kansa shi abin da yake bukata kenan, ba girmama, ka ji kansa ka tausaya masa, ka tausaya masa. Kuma kiso shi da yawa wani duk al'adu, yawancin al'adu za su faɗa maka cewa akwai yaro karami da aka bashi ya zo yana bara, aka bashi ruwa wani kisa ciya a nono aka bashi ya sha ya tafi har bayan nan, bayan shekara wajen 20 ko 30 ya zamanto ya buɗe babban asibiti da waye wanda ta bashi ruwan nan ta zo ta bashi ɗin mahaifiyar ta zo, kuma bayan girma ta kamu da rashin lafiya, ƴaƴanta suka kawo ta asibitin kuma ba su da kuɗin da za su iya biya, ya ce ai an biya da kofi na nono guda ɗaya da aka bashi, bai manta ba saboda an ji kansa a wannan lokacin. Na ba da an gane shi yasa musulunci ya sa wannan ya zamanto, in kana da halin da zaka ji kan yaro yana karami ji kansa dan ba zai manta ba, haka idan nan kai ka wuce kai ne ya wuce a wajenka shi bai manta ba zai manta ba. Kuma da yawa muna da waɗannan kisoyi, wani lokaci sai abin ya taso sai mutum ya tuna kai wani yayi min kaza ko a wani kuma ya cutar da ni a lokacin da nake kan, an gane an gane har ba da kissa ta ƙarshe. Akwai ɗaya daga cikin iyayenmu sai yake ba mu labari, yake cewa a da mahaifinsa sai ya zamanto ba zai iya mar kayan sallah ba, ana cikin wani tsananin yanayi. Saboda haka sai ya ce tashi ka je wajen wani dan uwansa ne wanda yake unguwar da yake tsakanin su, yafi unguwa uku ba, cikin kakanni ne, cikin kakannin mu san shi. Yake cewa dan tambaya muka yi mar me yasa yake yin kaza din, wanda zan faɗa a ƙarshe. Da ya je ya ce sai ya tarar da wanda babansa ya ce je wajen nasa, ya ce baba ne ya turo ni ya ce ka yi min kayan sallah. Ya ce shi ya turo ka yi to, ya juya abin ya ce to insha Allah je ka in Allah ya tsaya da rai. Ya ce a lokacin sai ya fuskanci cewa shi ma ɗin yana cikin yanayi. Ya ce amma sai ya mar kayan da ake yayi a wannan zamanin, ba guda ɗaya ba biyu. Sai mar set biyu, wanda ka ga a da ba a yin set biyu, set ɗaya. Ya ce yana yaro a wannan lokacin ya zamanto ya yi farin ciki da wannan abu. Dalilin da ya sa labarin ya taso shi ne duk ‘ya’yan wancan mutumin, ‘ya’yansa wanda shi wanda kaka ne a yayin da muke kalansa a wajenmu, duk ‘ya’yansa ya bi su da atamfa mata, ya bi su har ya bar duniya haka yake. Sai yake tambayar me yasa yake haka, ya ce ya kasa mantawa da wannan abin da aka yi mar, wannan ɗinkin da aka yi mar yana ɗan ƙanƙani. Saboda haka sai ya ga da me zai iya sakawa sai da wannan, kuma yana ganin kamar bai saka ba, saboda kayan sai ya yi magana cewa kayan da ake yayi a wannan lokacin. Rikila shi bai wa ‘ya’yansa ba, amma dai ya yi masa. Na ba ta fahimta. Saboda haka in ka samu dama yaro yi masa, ba zai manta ba. Kuma kan ka zalunce shi, nan ba zai manta ba. Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya tare da mu wanda ya haka. Saboda kaga ya gadar da aggression, shi ma yaron bai taso da mummuna yana tunanin sai na rama, sai na samu lokaci, sai na yi kaza, sai na yi kaza. Kuma yanzu ko yanzu suna nuna muku a funafunai, kaga an kashe uban yaro yana ɗan ƙanƙani, ga cewa ya taso da wannan abin har sai ya je ya rama. Saboda ɗabi'a ce, an fahimta. Saboda haka a ji ƙai, sannan kuma kar a yi zalunci ga yaro, a ji ƙansa. Sai kuma haƙƙi na biyu, sai aka ce babba shi kuma ba ta aka yi a ji ƙansa ba. Idan ka ji kan babba yawanci ma dai ga cewa kamar ƙasƙanci ne da wulaƙan dashi, ni ya nuhun ma ba zan iya ba kenan, na zama kasar shi kenan ko wani abu nan. To amma idan baka girmama shi ba akwai matsala. Misalin haka shi ne kamar mutum ne ya zo ya same ka, ya zo ya ga cewa akwai matsala a gidanka tun safe, kai kuma baka nan, ya yi maka aiki, ya yi maka gyara, ya yi maka komai da komai, ya gyara maka gidan, ya kusa rushe, ya kira masu aiki, ya biya su, ya yi musu duk aka yi, gidanka ya zamanto ras. Kai kuma da ka zo kawai ka kalli gidan, ka kalli gidan kawai sai ka shige kana kallonsa, ko ka ce Allah ya saka da alheri babu, kuma kana tunanin cewa kawai shi kenan ai normal, har ba zai yi ba. To shi babba abin da yake gani ya yi abubuwa, ko da ka gani ko baka gani ba, ya yi abubuwa, yanzu yana matakin da ya kamata a gode masa. Idan kuma ba a gode masa ba, kamar ka zo ne kawai ka wuce, kawai ka kalla, kawai ka wuce. To kuma wannan abin da aka rasa yanzu a wannan zamanin, shi yasa za ka cewa gaba tsakanin iyaye da ‘ya’yaye kullum yanzu ruruwa yake, ƙaruwa abin yake, kuma labaran kullum ƙaruwa suke. Kuma yanzu iyaye yanzu zamanto abinda mu ba mu san shi ba, misali ɗabi'a ce ta Turawan yammacin, yanzu ya fara shigowa, kaga mutum ya gudu ya tattare kuɗinsa ya yi waye ya tafi ya bar ‘ya’yansa da matansa, saboda kawai yana ganin cewa ba su ma san abin da yi ba. Ga ƙisar da take kewaya kwanan nan wanda ake ta maganar an ce an yi Abuja kwanan nan, wannan ina jin yawanci waɗansu sun karanta a social media, wanda ya yi ritaya ya gama ya karɓi pension ɗinsa gratuity an cinye, sai zamanto da shi da wanda baya gidan. Da ya kai gara wanda baya gidan ma an san dama baya gidan, amma shi an san yana gidan amma baya gidan, ya zamanto ya shiga cikin yanayi da tsanani da waye, ya yi rashin lafiya, ba wanda ya san ma ba shi da lafiya cikin gidan. Kuma gidan da ya mallaka ɗin da wato installmentally ya biya, manufa an yi ka yanka mar albashi a shekara 30 ko 25 har ya mallaki gidan. Shi kuma da ya ga abin ya wuce haka kawai sai ya kwance-kwance sai ya saida gidan. Miliyan 90 abu karanta, yawanci ne nake waɗansu karanta labarin, sai karanta sai sai da gidan miliyan 90. Wannan ina ba da labarin kwanan ne, miliyan 90 ya yi kwance-kwance sai da gidan, ya dinga ɗiban kayansa hankali yana ɗebe sai sai wani gida miliyan 18. a wani waje can wanda ba za su remote ba wai irin yanda zai zama tukutacce ba dinga ɗebe kayan sai na kaya ɗebe kayan sai na kaiwa bayan sai zai yi wa ƙarshe da zai sai ce kowan irin nan ko ma'aikaci ne an gayyace su za su je wani training ya ɗau jaka ya yi gaba abin da zai baka mamaki shine ya bar gidan ya kai wajen wata ɗaya ya haura wata ɗaya ko waya bai gani ba ba su neme shi ba shi ya saida gidan sai bayan wata ɗaya wata biyu masu gida suka ce mun zo ne saboda dama wata uku muka yi saboda at least ya zama to yin gyare-gyare da mu ya sayar sai aka fara neman sa waya kuma ya canza waya saboda ba a kaddara shekara 35 da ya yi yana shan wahala ba rufin da suke ciki shi ya mutu wannan rufin fa shekara 35 ba sani ba wannan ina da makoci wanda lokacin na unguwar gadan kaya wanda ya yi shigen wannan sai ayyansa bayan ya gina musu har da gidaje da komai ya yi musu aure a ciki wannan fa daga suwar da suke ba dan kar waɗansu ya gano su wani malami ma ka ji an ce ya yi haka kwanan me janyo wannan abun saboda babu tauƙir ya kamata wanda ya yi abu a san cewa ya yi amma ina tabbatar muku matukar aka ci gaba a haka wannan abun zai ta karuwa kuma wannan da ya tafi ba zai dawo ba a cikin ɗaya daga cikin ansar da har yanzu ban bayar ba a cikin waya wata da ta yi min shine babansu ba shi ba waya ma suka buga in ya ji yana buk ɗauka yana jin muryar su ko sun canza waya zai kashe bari an samu su kuma an zo an ɗaura aure hizba sun ce auren bai yi ba yau shekarar ta ko biyu ko uku da auren uban ba san inda yake ko ba za ma su iya gane shi saboda haka a yi hankali ba a girmama wanda ya zama ya sha wahala ba wala ba a san lokacin da zai gudu ba a san lokacin da zai gudu wannan na makocin na ya kwace gidajen da ya ba su ya sallame su daga shagunansa wanda suke kasuwa ya ce ku je ku nema kuma uwarku ku je ga ta nan ba ni ba ita bayan an wuce shekara wajen ta 40 ana tare su kuma ba gida ba inda za su ajiye ta kafin ka ce me sun canza kamannin su ya canza to kuma kai ka zo ka dau wannan yaron ka zo ka ce shikenan tunda babanka ya yi ka bar ni in baka shago saboda haka shi yasa tauqir ka gir mutum yayi abu ka san cewa yayi in ba haka ba sai zamanto wannan abin shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san martabar sa ko ya san haƙƙinsa shine yayi abin bajinta komai kurakuran da yayi dan da bai yi ba da baka kuma jin mutum ai ba abin da zai iya amma tun da aka kai har mutum ma wai ka girma ka gane ai an yi wani abu ne da ba yi wani abu ba da ba ka kawo wannan lokacin ne saboda haka mutum ya kula da wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta'birin da ake cewa laysa minna kusa akwai wanda suka kai a fassara suke cewa manufa baya cikin addinin mu baya cikin addinin mu to ko da ba wannan ka dauka ba manzo Allah yake baka tare da ni in baka yi waɗannan duwa ya isa tashin hankali ko da a ce baka fita daga addini ba a ni ba kai kusan kamar haka ni da hauka manzo Allah ya ce ba ni fa ba kai ya kamata mutum ya bacci saboda haka ya kamata a kula da wannan abubuwan nan guda biyu yaro kamar yadda na faɗa girma yake da abinsa saboda haka kar a yi masa wannan babba kuma shi a yi masa in ba haka ba da haka zai tafi waɗansu kan kasa su haɗi zuciya ya zama to su ta bakin ciki su mutu kuma za a ce wa lahira a tashi mutum a ce kai ne saboda kashewa ban karɓuwan abin nan ko wani naka saboda haka wannan hadisin yana da girma sosai ta alawai sun yi maganganu a kansa amma dai wannan kifaya an maimun ibn abi shabib rahimahullahu anna aishata radiyallahu anha marra biha sa'ilun fa atatuhu kisra wa marra biha rajulun alayhi thiyabun وهيئه فعقدته فاكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الناس منازلهم رواه ابو داود ولكن قال ميمون لم يدرك عائشه فقد ذكره مسلم في أول سيره تعليقا فقال وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم فذكر الحاكم أبو عبد الله في كتاب معرفة علوم الحديث وقال هو حديث صحيح وأن حديث أنكر قدقى ميمون ابن أبي شبيب رحمه الله الله يجيك أنسى برحمة أن عائشة جاء nana Aisha radiyallahu anhuma Allah ya kare yadda a gare su zawa abanta marra biha sa'ilun wani mai roko mai bara ya zo ya roke ta ko yayi bara yayi mata bara fa qad kisar ita bashi wato guntun gurasa ita bashi guntun gurasa wa marra biha rajulun wani mutum kuma ya zo alayhi thiyabun ya ci ado wa hay'atun kuma yana da kamala shiga ta kamala fa aqadatu sai tace zauna fa akala ta bashi abinci ya ci fa qila laha fi zalika sai aka ce ah ya kika bambanta tsakanin wannan da wancan fa qalat sai tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anzilun nas manazilahu kowanne mutane ajiye su daidai matsayinsu mun ba ajiye duk mutane daidai matsayinsu rawahu abu daud ne ruwaito walakin tare shi ma abu daud ya fada maimun ibnu abi shabib lam yudrik aisha bai gamu da nana aisha ba radiyallahu ta'ala anha wa kad zakarahu muslim imam muslim ya kawo wannan hadisin fi awwal sahihihi a farkon sahihu muslim manfa muqaddima kenan ta'liqan idan mun tuba da isnadin sa ba cikakke fa qala yace wa zikra an aisha yace an ruwaito daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat tace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mu an nunzila an-nas manazila wa mu'ajjiya kowanne mutum daidai matsayinsa rawahu wa dakarahu al-hakim al-hakim mi al-mustadrak wanda yake cewa rawahu al-hakim ya ruwaito wannan hadisin Abu Abdullah kenan fi kitabi amma a cikin littafin sa ba mustadrak ba a cikin littafin sa ma'rifatu ulumil hadith وقال يتي هو حديث صحيح حديثي ني انغانتج وانا كنا وانا حديث نفرقو معلمي سنجي مكان اكاين انغانتج سنجي حديثي دي انغانتج يوجي ابن معلمي سكتبي دليلي سبو دا شي ميمون ابن ابي شبيب بي غمو دانانا اشابا كما شردن حديثي يضمنتو انغانتج شرطا قدائي ديار ɗaya daga ciki akwai ittisalus sanad wani ba sarkar ta zamanto a hada take wani ya ji daga wani tabbas wani ya ji daga wani tabbas har izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba wannan ɗalibin ya gamu da malaminsa kuma ya ji wannan hadisin a wajensa shi ma malaminsa ya ji daga malamin malaminsa haka har izuwa to shi maimun ibnu abi shabib bai gamu da nana Aisha ba kaga ba zai yi ruwaya a wajensa bari yi ruwaya a wajen tuba wannan inkewar sarkar ya janyo hadisin ya zamanto bai inganta ba to amma hadisin kamar malam yana son ya gaya maka cewa yustashhadu bihi ko yusta'anasu bihi ana amfani da shi dalilin cewa imam muslim ya kawo shi amma ba a cikin sahihi ba a cikin muqaddima shi kuwa muqaddima bai shardanta ingancin hadisin kamar yadda ya zamanto a cikin wato cikin littafin sa ba shi yasa aka ce ta'liqan kuma shi ma sai kawo shi da sigar cewa hadisin bai inganta ba saboda idan ka ji an ce wa qila wa zikira an ambato wa ruwiya an ruwaito wannan bi siratul majhul man ba faɗi wanda ya ruwaito ba ana nufin hadisin bai inganta ba shi yasa shi ma imam muslim da yazo sai yake cewa wa zikira an aisha an fa an ambata cewa daga nana aisha radhiyallahu anha duk da imam hakim shi yana daga cikin mutasahilun a cikin hadisi yana da sassauci wato a wajen inganta hadisi shi yasa in hadisi ya zo a mustadrak aka ce wasahawul hakim malamai suna da duba a kai sai sun koma sun duba an bibiya aga cewa haka din ne ko ba haka bane ba za a dogara da ingantawar wato shi imam hakim ba wannan hadisin kenan amma ana amfani da shi na ana amfani da shi kuma malamai suna istinasi manufa suna samun abu ne me ma'anar hadisin shine kamar yanda misali wa karanta na Aisha radiyallahu anha wani yazo sai dai matsayin ta kazo sai ta bashi wato wato yayin abin nan gutsuran guraka Kisra shine daga kasara ne da Kisra manufa wato bashi kuma daidai matsayin sa ke daidai abin da yazo roƙa ke wani kuma sai yazo da shiga da mutunci da kamala da waye yace zauna sai aka bashi abinci sosai yace kaga abinci sosai ba daidai yake da yankin guraka ba ko gutsuran guraka an gane to shine sai aka yi mamaki ya aka yi duk gaba ɗaya suna da bukata ne ya aka yi ka bambanta wannan sai ke cewa ga yanda tsarin yake kowa a bashi daidai matsayin sa wannan kuma wannan ka'ida ce ana gudanar da ita ko ka duba kissoshin sahabbai da tabi'ai za ga cewa kowa gurgurdan yanayin sa ake ajiye shi kuma wannan yana da asali har a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wata gona kewayya sai ajiye mai gadi Imam Bilal cewa kar wani yazo sai Sayyidina Abubakar yazo sai ya ce to ga Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya zo kuma ka je kar kowa yazo ya ce marci yazo ya shigo shi aka bashi izini ya shigo Sayyidina Umar yazo aka bashi Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishingide a yanayin da sai da ya gyara sannan ya ce mar ka shigo da wani zai zo ba waɗannan ba za a zo a ce a ka ku shigo za a ce musu kar su shigo saboda ba matsayin su daidai da matsayin Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar Sayyidina Uthman ba an gani saboda aka daidai matsayin za a iya ce musu wannan su shigo wannan kar su shigo kuma za mu karanta hadisin Sayyidina Umar radiyallahu anhu yana nan a gaba yana zuwa nan gaba hadisin Sayyidina Umar ba kowa ne yake iya shiga wajensa ba kaga yana halifa ya kamata kowa ya shiga wanda za mu karanta mu gani kan jiya saboda ba shi da wannan matsayin sai ya yi kamun kafa da mai matsayi sannan zai shiga ashe kenan kowa yana da matsayin da za a ajiye shi sai dai kawai kar mutum ya zamanto wanda yake da bukata mutum ya zamanto ya sa hijabi tsakanin in mutum yana shugaba ya sa hijabi tsakaninsa da waɗanda suke da bukatuwa izuwa gare shi har sai ya zamanto sun wahala sun kasa samun wannan bukatar tasu sannan kuma wanda ya zamanto ya gamu ba za a yi mar wato mu'amala ta wulakanci da kaskanci ba amma dai abin da ya zo bukata ba shi wancan ya kacin abin da yake bukata ana tunanin cewa gurasa ya kacin yanki abin nan gutsuran gurasa yankin gurasa abin da yake bukata kenan ka bashi mutum ne ya zo neman wajenka ka san bukatar sa kila ba ta fita 1000 ba ka bashi sai kuma ka zo ka tarar da wani kuma ya zo kai ka san shi ka san abin da yake bukata sai ka bashi 1000 saboda 1000 ba tasa ba ce babu wannan kamar yadda na faɗa a farko mu a musulunci babu wannan ka'idar da za a ce mutane daidai suke kamar wato abin nan kamar kum a babu wannan mutane kakan yi adalci kowa sai ka duba abin da ya cancanta sai ya zo maka a mota ya ce wallahi kaza yau kaza da kaza da kaza da kaza da ko mota sai ya taho kaga inda za ka bashi wa daidai yake da wanda misali ya zo kuma ka sama da kila kusa kusa yake zai iya taka a kar ya koma da waɗansu abubuwan haka ba daidai bane wannan anzilun nasu shine abin da ake nufi shine abin da ake nufi kuma shi wannan hadisin tare da maganar da yake kai shine abin da malamai suka yi sharhi suka yi bayani akai saboda haka ana amfani da shi ba wai ba a amfani da shi bane amma dai wannan lafazin ne bai inganta ba wannan lafazin shine bai inganta ba amma mutum ya dudduba zai ga cewa sahabbai sun yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware wannan ya shigo wannan kar ya shigo Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sai kana da matsayi kaza zaka shiga wannan matsayi kaza ba zaka shiga ba ko a wato matasa za mu kai hadisi banda wannan da za mu karanta nan gaba duk Abdullahi dan Abbas mana ko Abdullahi dan Abbas Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu idan yana majalisi man fa yana ana majalisin da ake zama kamar na fada Abdullahi dan Abbas yana zama amma yayin ragowar sahabbai suna zuwa har waɗansu ma daga ciki suke cewa me yasa ake shigo da wannan yaran amma mu ƴaƴanmu ba za a shigo da su ba saboda ba matsayin su bai ba shi na da wani ƙarin abu shine na ilimi da ko fahimtar da su waɗancan ba su da shi kaga ba za a ce sai duk tunda aka bar wannan yaran kowane yaro ma ya shigo ba amma yanzu abin da yake ne ba akwai wannan tabbikin amma wannan lafazin ne bai inganta ma'aikaci wanda ya zo a gidanka ka ce wane wane ne ka je ka ce mar Allah ya haƙuri ya koha ba zan iya ganin ka ba ya halatta shi ne a cikin alkur'ani wa in kila lakum rji'u shi ne ma'anarsa
an kawai kago aka ce a'a Allah ka koma ya ce bari ganka ba ba sai ka ce kana bacci ba ko a ce mar baka nan kowa ba sai ka koya yaro ƙarya ba ba ruwan ka ce a'a Allah ka ce hakuri ba zan fito ba shi ko in bai hakura ya tafi din ba ya cuci kansa eh haka Allah ya faɗa yi wani kila lakum urji'u farji'uhu azka lakum a lokacin da ya samu tsarkin zuciya zai samu nagarta zai ƙara kusaci da Allah subhanahu wataala ka ji baka ji komai ba ka koma ka tafi to kuma wannan hukuncin sa har na ji na faɗa har waya ba za a bugo maka waya ba a ɗauka ba shi ne abin da ake nufi ko an ɗauka aka yi rejectin shi ne ana nufin cewa ba zan saurare ka ba to kai kuma ka ji cewa ka karɓa baka zama to ka kullace shi ba yana ma kira shi yani wallahi ba zan ƙara abin nan ɗinsa ba wulaƙanci mu a'a dan ya zo gida ya tambaye ka an ce koma da wanda ya bugo waya wanne ne in aka yi maka za ka fi jin haushi ba sai ka ji haushi ɗin kuma Allah ya ce karka ji haushi ai tambaya ne in jawo shi ba za a ji haushin ba kuma shi wani za a ji haushi ɗin Allah ne ya ce karka ji haushi ai ɗaya daga cikin magabata yana cewa ya roki Allah Allah ya sa wata ran a yi mar haka saboda ya samu tsarkakan zuciya da wannan ya ce har yanzu bai samu ba har ya bi duniya shi yana son ya je wani a zo a ce buga ɗin a zo a ce Allah bai ce a ku je ku ce wanda Allah ni ba zan ganshi ba da lokaci ya ji cewa an gaya mar haka ɗin nan ya koma ya samu tazkiyatun nafsu ɗin tunda Allah ne ya faɗa in kila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum ba wai huwa wai ba tsarki ba fa shi ya fi tsarki azka wani ba isi ka tu tafdil ko da haka idan har zaka rinka yin waya wani bai dauka ba ka zama to kana wannan abin nan ba ta tsiyar da a ciki ko da haka rinka dauka kan cewa shikenan kuma ko ka bashi uzuri a wani lokaci yake kawai walƙila akwai dalilin da yasa bai dauka ba ko kuma baya son yayi magana ne yanzu bar ma na ƙara gwada wani lokaci amma na ga ce har gaba ake akan waya na buga mar to uku bai dauka ba akan me mun gali ka dau irin wanda kullun wayar mu take silent a silent sun ma ina gida tana kifi ina ban ba ka bari iya bari iya aiki na ba kya bari iya ba da haka in tana gida tana silent dama kullun tana silent ba sai tana gida ba kuma tana nan tana kifi ina aiki tana kifi yasa galiban waɗansu jiya sai sai su ga na biyo su baya da waya bayan ana kira su sai dai in biyo su da waya wanda suka san ɗabi'a ta su ga cewa fili ne biya wanda kuma ban san wai ba ban san waye ba ko kuma abin da sun jale sai ka wuce ba ka iya ba ba za ka iya ba sama a yanayin mu ba ka iya ba jiya na gaya wani mun tabu da wani nake cewa wani jiya abin da na gaya min voice bayan na tashi da safe na yi sallah na dawo na ɗauka ƙarfe ɗaya ko da kwata ko da minti talatin ya tunanin tashi ɗauka zo in ci ya kira miss call bai samu ba sai mun boye da ke ina barin waya ta a kunne ta ga ni ina ji sai in tashi daga bacci da kila baccin sai ya tafi ko bai damu ba yana ganin cewa Allah ya dora maka dole ka ansa wannan wa Allah ya sa ban ji ba Allah ya sa ban ji ba to wannan anzilun nasa manazilahum to wannan abin da zai ƙara tabbatar mana wannan shine hadisin nan da zai zo na gaba wato cewa mutum ya so ya ajiye kowa a matsayin nasa shine hadisi Abdullahi dan Abbas qala qadima Uyayna ibn Hisn fa nazala ala ibn akhihi al-Hurr ibn Qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar radiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashab majlisi Umar wa mushawaratihi كهولا كانوا أو شبانا فقال أيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن كان وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين ابتلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري وانا حديثنا عبد الله بن عباس قال يتي قديم عيينة بن حسن وينتو دين حسن الفزاري يازو وجن ياشبو مدينة فنزل على ابن أخيه سيا واتو ييما سوكي ونفاي زنغو أجيدن دن أم أوانسا دن أم أوانسا وايد أن أم أوان الناس الحر بن قيس شيني حر بن قيس وكان من النفر الذي يدنيهم عمر ينا دقا تكين واند سيدنا عمر يكي وغتو واتو يكي كسنتو لسو wan fa en gaba gaba ni a wajen sayyidina Umar wanda dai en gaba gaba ne su suke gaba gaba a wajen sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa kana alqurra'u ayanda tsarin sayyidina Umar yake wato makaranta alqur'ani masana masu fiqh su ne kanu majlisa Umar su ne mazauna a majalisi ko fadar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa mushawarati su ne abokan shawararsa kuhulan kanu aw shubbanan da tijai ne waɗannan makaranta din masana alqur'anin ko kuma matasa ne falam fa qala uyainatu ibn akhi sai uyainatu da yazo madina sai ga waɗan dan uwan nan nasa ibn akhi ya kai dan uwana laka wajuna inda hadal amir naga kana da matsayi wani ba kana da shiga a wajen wannan wato sarkin al-amir kira shi bai ce bar khalifa ba inda hadal amir wajen wannan sarkin فاستأذن لي عليه دع الله كنيما من إذني إن جي وجنس إن شقو دون ساميش فادا فاستأذن له سيكوه نيما من إذن إن شاد الله ببانا ينا سنيا جنكا ببانا ينا سنيا جنكا فأذن له عمر تسينا عمر رضي الله عنه يشي إيمار إذني يشقو يزو فلما دخل عند يشقو قال هي ابن الخطاب يشي تو كيتن خطاب من وين أنه سينا عمر رضي الله عنه يكراش عمر تنبا يكراش بابانسا تو تنواني dan wani ka sani kai cewa fa wallahi la ma tudina aljazal baka bamu abin da ya kamata da yawa a cikin abubuwan da ake bayarwa wanda ake rabawa wanda ake raba musu yi to baka bamu sannan wala tahkum fina bil adl kuma baka yin hukunci da adalci a tsakaninmu ni ba zalunci kake shimfidawa fadar ka zo a gaya maka wannan fa gadi wa umar sai da umar radiyallahu anhu zan sai baci hatta hamma an yuqabi ayi irin kamar ya wato ya yunkura kamar zai danke shi irin saboda fushi da sayyidina Umar ya faqala lahu al-hur fi hur yace mar hur ibn qais yace da shi ya amir al-mu'minin kaga sunan da ya kamata a gaya mar ya amir al-mu'minin ya kai shugaban mu'minai inna Allah ta'ala qala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hakika Allah ya gaya wa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin al-qur'ani khudh al-afwa kariki afwa wa amur bil urfi kai umarni da abin da yake shine daidai ma'ruf kenan farid anil jahilin ka dauke kanka daga wawaye wani ba kanka kula wawaye wa inna hada min al jahilin kuma wannan yana daga cikin wawaye man ba babban nasa dan uwan baban nasa wallahi ma jawaza umar shine abdullahi dan abbas yake cewa sayyidina umar radiyallahu anhu bi wato bi kara gusawa ba daga kan wannan ayar ana gaya mar hina talaha alaihi yana jin an karanta masa wa kana waqafan inda kitabillah ya kasance wato tsayawa yake cik da an jamar ayar Allah ta'ala rawahu al-bukhari imam al-bukhari wannan hadisin in ga dai a can abubuwa guda biyu za ka ga na abu na farko waye ya rawaito wannan hadisi Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yana daga cikin wanda suke shiga shi yasa aka ce kuhulan aw shubbanan da tijai ne ko samari ne ba su shigo amma me yasa za su shigo dan su samari ne ko dan su samari a'a sai ya zamanto qurra ya yasa alqur'ani yana da fahimta yana da waɗannan abubuwa zai shigo mun ba kowa bane kai ta ci barkatai ai muwa ba za a hana mu muna da haƙƙin da zamu shigo na farko ba haƙƙin kowa bane haƙƙin shine wanda suke da wannan abu na biyu sayyidina Umar radiyallahu anhu da zaka karanta cikin sira zaka iya samun sa idan ya zamanto ba lokacin da ake wannan zaman bane zaka iya samun sa ko in shi yasa lokacin da sarkin Roma ya aiko kanciya ba tar da shi ai a karkashin biji aka tar da shi yana bacci to wai ba koyo shi bane shikenan koyo kaga dama koyo sai ka niki gari koyo a lokacin da za a zauna a tattauna abin al'umma ba ka da wannan haƙƙin da zaka shigo sai an ce ka shigo kuma waye zai shigo wanda ya cancanta ya shigo kaga kenan kowa yana da matsayinsa matsayin ba matsayinka bane wannan shiga lokacin da kake da matsayin ka bari lokacin da ba haka ba sayyidina Umar ya shigo kasuwa ne a sayyidina Umar ya zamanto ya zo ya yi sallah ne ya idar da waɗannan abubuwan na biyu kenan sannan Uyayna ibn Hisn Uyayna ibn Hisn ba wai ba gama garin mutum bane ba shine shugaban Bani Fazara, shine shugaban Bani Fazara su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su raƙuma 100 din nan a lokacin da aka yakin Hawazin da shi Uyayna ibn Hisn al-Fazari da Aqra ibn Habis. Aqra ibn Habis waɗannan sai da a lokacin manzo Allah yana ba su kuɗi mai yawa saboda ne gudun fitinarsu, za su musulunta gobe kuma za su iya kawo maka matsala, za su iya birkicewa sai zo an ƙara abin nan ɗinsu. Da shi ya sa manzo Allah ko a lokacin da aka yakin Hunain ya ba su raƙuma 100 a halin ba abin da suka yi, su suna zaune ma 'yan kallo ne, bari mu ga su waye za su kai, ai suka kai can to ai an gama da su, 'yan kallon bal ne, irin kallo kamar kana kallo su 'yan waɗannan ne, amma manzo Allah ya ba su. Sayyidina Abubakar ma ya ci gaba da ba su, shi Sayyidina Umar radiyallahu anhu da ya zo sai dai na ba su. Sai suka zo suka kawo mar Aqra ibn Habis sai ya zo ya kawo mar ƙara, yake ta ga lokacin ana ba ku ne saboda ku mu'allafati ne, ana tausasa ku ana jin tsoron za ku iya kawo mutane matsala, amma yanzu ku je ku kawo matsalar manan kun isa, shi kenan sai daina ba su. Shi yasa Uyayna ibn Hisn a kan wannan ya gina, an fahimta? Saboda haka dalilin da zai sa kenan ya zo mu ba yi mana adalci, mu wannan ba adalci ba ne ana ba mu a lokacin an daina ba mu, saboda Sayyidina Umar radiyallahu anhu daina bayarwa ya yi, dama akwai dalilin da ya sa ake bayarwa, to wannan dalilin ya kau. Wal hukmu yaduru ma illati wujudan wa adaman, babu wannan illar ba ma jin tsoronku. Suna daga cikin wanda suka yi ridda, to Aqra ibn Habis suna daga cikin wanda su ne farko Banu Asad bangaren Aqra ibn Habis da Banu Fazara su ne farkon wanda Sayyidina Abubakar ya fara fitowa ya yanke su da jagorancin Ikrima cikin tutar Ikrima, yanzu saboda su a gefen Madina suke, ha sai su ne aka yi wannan yakin Ahzab din kafin su musulunta. Aikin Ahzab da suka haɗu da suka tsafan da Banu Asad da Banu Fazara ai duk suna daga ciki lokacin su ne 'yan gangami ɗin, zai waye suka musulunta shi ne sai ake musu mu'allafati qulubuhum, ana ɗan ba su wani abu. Sayyidina Umar ma ya ci gaba da ba su, to kuma daular musulunci an yi ƙarfi an da abin nan, kuma sai kawai mu ci gaba da abin nan, ko ku yi musuluncin ko kar ku yi ko ka jiyo, kuma yanci mutanensa ba sa tare da shi, ko shi shugaba ne amma mutanensa ba za su yi irin abin da yake, wato me za mu ci gaba da waka. To shi ne ya zo ya gaya Sayyidina Umar wannan maganar, shi ya sa kuma kaga abu na gaba shi ne inda za ka tabbatar cewa majalisin majalisi ne na masu hankali. Da yanzu wato shi Al-Hurr ibn Qais ya zamanto ba makaranci ba ne, bari ma tuna ya gaya Sayyidina Umar haka ba, da ko Sayyidina Umar sai ya yi marfata-fata, ashe kenan shugaba ba za a ce ba zai fushi ba, sai dai ya kamata a kewaye da shi a samu wanda za su hana shi wannan fushin. An gani? Idan babu bitsana mai kyau zai ɗuɗɗura ashar. Sai daga baya ba ce bai kyauta ba, ai bai shuga. A'a, shugaba kamar mutum ne kamar kowa, amma waɗanda suke kewaye da shi Allah ya ba shi bitsana sai su hana shi waɗannan abubuwa. Saboda haka mun ga dai ba shi da matsayin shiga sai an yi mar izini, an yi mar iso. Saboda haka kaga an sauke kowa daidai matsayinsa. In ba ka misa ba a ce wannan musulmin ya shiga wannan musulmin ba zai shiga, ai duk musulmai ne. A to wannan matsayinsa bai kai ba, saboda shi a musuluncin ba tsari'i ba ne, sannan kuma ba wai wani mutum ba ne, duk da shugaba ne amma kuma bai kai matsayin da zai shiga ba. Wannan game da wato ma'abuta daraja da falala kenan. An Abi Sa'idin Samurata ibn Jundub radiyallahu anhu qala laqad kuntu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam gulaman وكنت أحفظ عنه وما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني متفق عليه. وانا حديث أبو سعيد حكينا سكينا سمرة بن جندب رضي الله عنه الله يقال إذا قال إيش قال إيش لقد كنت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكسا في عزاما عند من زعل الله صلى الله عليه وسلم أيكينا غلاما يارو متاشي يارو نيني متاشي وكنت احفظ عنه ناتسنتي ان حدثي مغانغانن منزان الله صلى الله عليه وسلم ده اول ده يكي فدا ina kiyayewa na san su kuma yamnauni min alqawl ba wani abu ne yake hana ni in sa baki a cikin magana an ana yi ba a lokacin da ake magana ake tattauna ilimi a wancan lokacin illa anna hahuna sai dai kawai a wannan lokacin a nan wajen akwai rijalan akwai mazaje wanda sun girme ne kuma asannu minni sun fi ni yawan shekaru muttafaqun alaihi Imamu Bukhari da Muslim ne suka rubuta wannan. Haka a fili yake Samura ibn Jundub abin da yake faɗa shine ya rike wadansu hadisan kila kuma gashi nan yaro da kuma haddatana da karfi da kuma wani lokaci za a yi tambaya za a ce kaza ko kuma ana kokarin ana neman bayanin kaza Annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya faɗi wannan abu ko ana zauna ana tattauna ko yana nan ko baya nan zali ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan ko manzo Allah baya nan domin ana tattauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan kamar yanda misali aka tattauna lokacin da Abu Musa al-Ash'ari yaje gidan Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala lokacin yana halifa ya kwankwasa gidan yace hada Abdullahi ne yake sallama bi jaimar magana bai ƙara kwankwasa yace da kila bas gane wani Abdullahi din bane Abdullahi ibn Qais bas gane bane hada Abu Musa ina musanin sa da Abu Musa ne yace ba ansa ba ya ƙara kwankwasa yace hada al-Ash'ari wannan Abu Musa Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari kaga ya faɗi sunan gaba ɗaya ke sai ga ba bude ba sai juya yake Inna Umar radiyallahu anhu ya leko ya zake cewa ya daga ka tafi yace ai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-istizan salata ne mai izini so uku daga boke tubuga mutane kofar gida har sai mutun yace Allah ya sa gida kafin ya buje ka naji an ce so uku naji ba bude min ba kuma ina kidan san anji inda gidan ai ba wani tsayi ne da su ba sani ba GRE yake ba wani yana can karshe misali ka zo kai ta buga ba lalle yaji ba ya jari hori kila fada jo amma irin gida yin sari taka shige din nan ga kana buga da ji sai yace kai ba zan karbi wannan maganar ba sai ka kawo mu in ba haka ba wallahi sai kaga abin da zan yi maka mun ta lashe ne yake cewa wannan abu ne ba kowa ya san shi yaje samu sabon manzo Allah suna zauni yake cewa ya dan uwana dan Allah ba ku taba jin manzon Allah ya ce al-istizan salata ne mai izini cewa mutum zai shiga gida su yace duk mun san wannan me faru suka je suka ji kunji suka ce to wallahi karamin cikin mu za mu tura ya ga ce aka ce Abu Sa'id al-Khudri ta shiga Abu Sa'id al-Khudri a lokacin shi ne dan kankanin yaro a cikin su sai Allah ta'ala anhu inda ba a ce ya tashi ta ba zai ce to ai ni ma na sani barin tashin da mu amma sai da suka bashi izini dan mutum ya fahimci wadannan abubuwan to shi ma Sabura Ibn Jundub yana yaro karami saboda haka yana jin ana fadar yin da a nan Abu Sa'id al-Khudri zai ce ana maganar ba zai magana ba saboda akwai manya to shi ma Samura Ibn Jundub irin wannan tattaunawar sawa'an suna tattaunawa wasu ne suna murajiyar hadisan manzon Allah ba zai magana ba zai fada ba in ma a gaban manzon Allah ake tattauna wani abu da shi ya sani ba zai fada ba yanda Abdullahi dan Umar yayi a gaban Sayyidina Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wata bishiya kamar mumini take ganyenta kaza yace na gano ansar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bishiyar da bino yake nufi amma sai duba ga Sayyidina Umar ga Sayyidina Abubakar ga manyan nan kuma ba da ansa sai shiru bayan an taso an to Sayyidina Umar yake cewa wallahi na ji wannan abin ya tsirce ji ina ma ce ka fada ce da wallahi wannan ya fi mun kaza da kaza tunda sai ya nemi izini to amma ba zai iya fada ba saboda wannan girmamawa saboda haka shi abinda hadisin yake nuna mana fa mai misali kana magana kafin ka gama din ya dauke ayi ka sani wannan ba haka ba wani lokaci fa abin nan ba wai a karatu wai wani lokaci ai yanzu karatu ne a gida ne malami ya san abin da yake wani gari amma har a majalisi za ka ji wani kafin ayi akram akal ayi ka sani wannan ayi maliki ayi ka sani shi akan wannan wannan su kuma maka ba ta ba haka suke ba asalan da maka ba ta ba suke yasa sai dinin sai da yake cewa yaro zai zo ya fadi fatawa yace na karanta wannan abin kafin a ai kuma haifi su ma na karanta na san wannan abu amma ba zan yi magana amma yanzu ka kaza wannan alamar kuma rashin karatu ne kadi mutum ya cika gaggawa to alamar da ya karatu mun amma kai karatu ha kawai sai ka ji kana jin tsoron fadar abubuwa da yawa ka san su amma kana jin tsoron fadar tsoron fadar wani lokaci ka san cewa kai Allah zai tsayar da kai akan wannan abu shi yasa ilamul muwaqqi ne yake da muhimmanci ka zo ka faɗa a madadin Allah ne kuma wannan yana da hatsari wala ta qulu lima tatifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha kila kai baka san cewa ka zo a ai halal ne wannan kawai aje a haramun ne wannan wannan a madadin Allah baka faɗa ba kamar kai ne aka zo an rubuta takarda a madadin abin nan shi kawai kawun buga muku stamp din ina da stamp din gwamna a buga a tura abin nan aje a tabi an ba an tambaya gwamna ya ce Allah ba na buga ba ban wai aje a nemo shi kuma abin nan da kila kisa ne an ji a ji a kashe wani ko kuma ba wani kudade masu yawa ji a jefa kansa cikin yanayi to shi yasa da ga cewa mutum ya san abin da yake baya faɗa in a gaban malamin sa ne baya magana mutabai wani lokacin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tambaye su wannan wace rana ce kace Allahu wa rasulu alam ani ci tarbiya to da kila wani abu ne ilimi za a ga yawa wannan ba rana kaza bace sai ya rasulullahi rana ce hada ba sani ba ba tabbatar da ce to ai yanzu muka sani ya rasulullahi a sun sani ko da aka wannan ya zamanto a gaban wanda yake gaba da kai ke waye zaka zamanto kai wannan ladabi na son kai hadisi na karshe ne na san na dan ja lokaci saboda haka tarbiyar sahabbai ce ba wai ba kuwa tarbiya bace da za a ce a an takura mutane a jin abu ko idan san akwai waɗanda suka zamanto sun riga mu gama karatu idan da mota zo a shiga da daga cikin ba su gaggaba shi wannan yana abin da zai zo ko da wani kila ba mutane ba su san shi ba tare muke karatu da ustaz amma suna gaba da an zo sai dai a ce bismillah shi ba kuma har yanzu haka ake ba lalle ku san waɗansu suna yi ba amma haka suke shi wani sai dai kabarin shi gaba ne nan ko dai magana da cewa ne ne zai magana ba zai ba idan abu ne da ma aka ce wani din ne zai magana wani kuma shi ya zama tuyi taliki wani amma ba haka ba haka a zo a yi magana za ga ba za su yi magana wannan tarbiyya ce ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na karshe an Anas radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ma akrama shabun shaykhan li sinnihi illa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun qareeb wannan hadisi na Anas ibn Malik Allah ya kare da gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma akrama shabun babu wani saurayi matashi da zai girmama shaykhan dattijo sinni saboda ya girme shi a shekaru illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinni sai Allah shi ma ya kawo wanda zai girmama shi lokacin da shekaru suka cin masa wa Tirmidhi Imam Tirmidhi ne ruwaito wa qala hadithun gharib yace hadisi ne gharib galiban idan Imam Tirmidhi yace hadisin gharib dan hadisin bai inganta ba shi yasa wannan suka ce hadisin bai inganta ba amma dai wannan kamar yana cikin babin aljaza min jinsil amal manufa abinda kai ba fa yi maka kamata dinu tudano wannan ko da hadisin ko ba hadisin haka kaida take in kai girmama wani saboda shekarunsa to tabbas Allah sai ya kawo maka wannan rima saboda ubangiji subhanahu wataala la yudhi wa ajrul muhsinin bare taba tozartawa sannan kuma wanda ya zalunci shi ma Allah ba zai taba kyalewa ba saboda haka mutum ya girmama saboda Allah zai kawo wanda bai girmama ba bayan shekarunsa shi yasa da yawa idan an ga dattijo ana wulakanta shi ana yi mai rashin mutunci anya wannan kuwa ya gama da manyan salafiya anya ko wannan ka saboda aljaza ka'idar sa min jinsil amal yawa yanda mutum yayi za ga cewa za a yi masa yanda yayi za a yi masa saboda haka Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koyi da waɗannan abubuwan kuma Allah ya gyara tarbiyyar mu Allah subhanahu wataala ya inganta rayuwar mu اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك ان تنصر اخواننا في كل مكان في غزة وفي السودان اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين